Jan ragama da akalan rayuwar talakan ƙasa ya ta'allaka ne a wuyan gwamnati ta kowane fanni, kama daga samar da ilimi, lafiya, tsaro da kuma abubuwan dogaro da kai. Bisa tsari irin na gwamnati, gwamnatin ne ya kamata ta jajirce wajen tabbatar da cewa talakan ƙasa ya samu duk wasu abubuwan more rayuwa da kuma walwala. Sai dai a Najeriya, tun daga lokacin da aka cire tallafin man fetur, tsadar rayuwa ke ƙara ta'azzara. Haka kuma ɗumbin harajin da gwamnati ke ɗora wa al'ummar ƙasar ya zamo tamkar talaka ne ke ɗaukar nauyin gwamnatin. ‘Yan kasuwa na fuskantar barazana kan harajin da ake yawan karɓa a wajensu, inji Muktar Muri da ke kantin kwari a jihar Kano.
Yau wani sai ya zo ya anshi haraji, ya ce daga local government ne, shi wani jami'in na jiha ma sai ya zo. Sannan bayan ƙarshen shekara za a ga na federal ma sun zo. Wannan yana kawo fargaba da tsoro a kasuwanci. Domin sau da yawa an ka zo shago sai ga an liƙa ma ta katuwar takarda, an manne a jikin kofar shagonka, a ce Allah sai ka biya kuɗi. Kuɗin da kuma aka tsala musu cewar da aka buga ka ga cewa abun ma da ka ɗan samu ‘yan riba a shekara, to ya ma tafi a harajin ne gawai. Sannan kuma akwai harajin banki. Kullum in mutum ya yi transaction sai ya ce sai sun bincini wani abu. Sannan ƙarshen wata ma sai sun kwaso maka wani charges wanda sai ka rasa ma mai kai ma da shi. Wanda ya kamata a ce hukuma ta kalli abun kuma ta tsayar da shi don a samu sauƙi.
Mai sharhi kan tattalin arziki Abubakar Ali ya ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana so ne ya yi amfani da salon samar da kuɗaɗen shiga kamar yadda yi a lokacin da yake gwamnan jihar Legas, amma bai yi la'akari da halin da ƙasar da al'ummar ƙasar ke ciki ba a yanzu.
Akwai dokokin da yake tafiyar da haraji da yake wani su category na mutane, hatta kamfani ma bai kamata a ɗora musu wani haraji fiye da wani abu ba. Saboda haka gwamnati ba shakka tana neman kuɗin shiga, kuma ɗaya daga cikin kuɗin shiga duk duniya shine haraji. Amma wannan gwamnatin musamman na ƙasarmu yanzu za ta yata duba wasu hanyoyi, ba lallai da za a ɗora masu fafutukan neman abinci haraji ba, a rage yadda ake tafiyar da wato tsadan gwamnati da kuma irin almabazarancin da ake tafiya da gwamnati da kanta. Ya kamata tattalin arzikin na abun ƙasa ta yi.
A nasa jawabin game da yawan harajin, ministan labaru Muhammad Idris ya ce gwamnati za ta duba tsarin biyan harajin domin al'ummar ƙasa su samu sauƙi.
Akwai kwamiti wanda shi mai girma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin a duba waɗannan abubuwa da suka shahi haraji na ƙasa gaba ɗaya. Wannan kwamiti har ya ba da wato rahoto na wucin gadi, wasu nan suna aiki tukuru da bin a samu wato ainihin babban rahoto wanda gwamnati za ta aiki da shi. Dalili shine a duba wannan dukan harajika da ake sawa domin a rage su. Wasu wurare za ka ga an sa haraji kashi ɗaya, kashi biyu, kashi uku, to ba wai wannan gwamnati bane ta sa su, dama wannan haraji yana nan ne ya riga ya daɗe ana ta yi. To shi shugaba Bola Ahmed Tinubu saboda tunaninsa na kawo sauƙi ga al'ummar Najeriya ya ce a tsaya a duba wannan haraji, a sake la'akari da shi, a ga menene za a iya yi saboda a samu haraji guda ɗaya wanda kowa zai biya, wanda shi kenan ba sai an ana ta maimaita wannan haraji ba.
Hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta Najeriya ta yi hasashen cewa ƙasar za ta bunƙasa haraji da kashi 57 cikin 100 a shekarar nan ta 2024 zuwa naira tiriliyan 19.4. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.